Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Fatan an tashi lafiya. Hadiza Tari ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba, daya ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tare da su, ga Baba da kanin labarai.
To Hadiza, Rashi ta kwace iko rabin birnin Severodonetsk da ke kudancin Ukraine, wanda ke taka muhimmiyar rawa ga yunkurin da Moscow ke yi na kwace yankin Donbas da ke zama cibiyar masana'antun Ukraine. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya nemi shawara daga Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern bayan harbe-harbe na bayan nan a Amurka. Kana a jiya Talata, kungiyar IS ta dauki alhakin harin da ya kashe fararen hula akalla 15 a wani kauye da ke arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a ranar Lahadi da ta gabata.
Madalla, kanin labaran kenan. A jiya Talata, 'yan bindiga suka datse jerin gwanon motoci matafiya da suka taso daga birnin Gwari zuwa Kaduna, suka kuma sace mutane da dama.
'Yan ta'adda suka fito suka bude wuta da jerin gwanon motoci, suka datse motoci guda 8 suka kone su furmosu.
A bangaren siyasa kuma, sabuwar jam'iyyar NNPP ta ayyana tsohon gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso a matsayin dan takararta a babban zaben Najeriya na shekarar 2023.
Kodake shi kadai ne jilo da ya zai sai wannan bomb na tsaya zabe, kuma shi ne ya zo dole bai kuma bubi kaida a je da dake su sake zabansa a hakikance cewa ba wayan dauka an dora ba.
Muna kuma dauke da shirin baki mai yanka wuya wanda mutala Faruk Sanyin na ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Rasha ta kwace ikon rabin birnin Severodonetsk da ke kudancin Ukraine, wanda ke taka muhimmiyar rawa ga yunkurin da Moscow ke yi na kwace yankin Donbas da ke zama cibiyar masana'antu a Ukraine, a cewar magajin garin da kuma wani gwamnan yankin suna faɗa a jiya Talata. Gwamnan yankin Luhansk, Sarhi Gaidai, ya faɗa bayan kwanaki da aka gwabza kazamin faɗa tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine cewa dakarun na Moscow suna rike da ikon ɓangare mai yawa na birnin, amma ba su kewaye shi ba. Magajin garin birnin Alexander Strug ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa bayan ƙara ƙaimi sun kwace rabin birnin. A hali da ake ciki kuma, babban jami'in shirya manufofin harkokin kasashen wajen kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗa a jiya Talata cewa takunkuman da aka ɗora wa man Rasha na nufin Rasha ba za ta samu kuɗi ba za ta shigo mata sosai ba ta tallafa wa yakin. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya nemi shawara daga Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern bayan harbe-harbe na bayan na Amurka. Amma fadar White House ta ce tana da iyaka akan batun mallakar bindiga ba kamar kawayenta ba. A wata ganawa da suka yi a ofishin shugaban kasa na Oval da Ardern, Biden ya tunasar da ita game da kisan mutane 51 da aka yi a shekarar 2019 a Christchurch a wani harbe-harbe da ke auna musulmi. Zubar da jinin ya sa New Zealand ta haramta bindigogi irin na soja tare da nasarar kafa wani shirin sayar da bindiga. Muna buƙatar shawarar ku, inji Biden, yayin da yake magana akan babban dangantakar Amurka da New Zealand, musamman akan abin da ya kira kokari da duniya ke yi na yaƙi da tashin hankali da tsauraran ra'ayi ta yanar gizo. Biden, wanda ya ziyarci garin Uvalde na Texas a ranar Lahadi domin nuna alhidin mutuwar yara 19 da malamai 2 da wani ɗan bindiga ya kashe ta hanyar amfani da bindiga irin na soja, ya ce akwai munanan ayyuka da ke faruwa amma yawancin su za a iya hana su faruwa. Kasa da mako 2 kafin nan, Biden ya kuma kai ziyara a jihar New York, inda nan kuma aka kai hari akan bakar fatar Amurkawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, kungiyar IS ta dauki alhakin kai hari da ya kashe fararen hula akalla 15 a wani kauye da ke arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a ranar Lahadi ta gabata. Kungiyar 'yan ta'addan tana faɗa a wani shafin Telegram mai alaka da ita. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da wani jami'in yankin sun faɗa a ranar Litinin cewa mayakan da ake kyautar zato ƴan kungiyar Allied Democratic Forces ADF a takaice ne suka kai farmaki a kauyen Bolongo dake lardin Kivu ta Arewa bayan magariba a ranar Lahadi ta gabata, inda suka afkawa gidaje tare da kashe mutane da suka girma a hanyar su da kuma cinna wuta akan motoci shida. ADF kungiya ce ta mayakan sa kai a Uganda da ke fafutuka a gabashin Congo tun a cikin shekarar 1990 tare da kashe fararen hula da dama da kai hare-hare a tsakiyar dare da adduna da gatari. Kungiyar ta yi alkawarin yin kawance da IS a shekarar 2019. Kungiyar IS da ta yi ikirarin ƴaƴanta sun kashe kiristoci kusan 20 tare da koda manyan motoci guda shida a harin ta hanyar amfani da bindigogi masu sarrafa kansu, sa'annan suka koma sansaninsu ba tare da wani rauni ba.
To, nan da ba jimawa ba, baba zai sake dawowa don kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. A jiya Talata ne ƴan bindiga suka datse jerin gwanon motoci matafiya da suka taso daga birnin Gwari zuwa Kaduna, inda bayan fasa tawagar da kone motoci 8 suka sace mutane da dama. Ga Isa Lawal Ikira dauke da rahoton.
A jiya Talata ne dai ƴan bindiga suka datse jerin gwanon motoci matafiyan da suka taso daga birnin Gwari zuwa Kaduna, inda suka fasa tawagar sannan suka kone motoci guda 8 kuma suka sace mutane da dama. Da masanin birnin Gwari Alhaji Zubair Idris Abdurraub ya ce mafi akasarin waɗanda aka sace mata ne da yara, kuma akwai wasu ɗalibai ma da suke hanyar zuwa rubuta jarabawa.
A daidai manini in ka wuce kuriga kafin ka kai Udawa, ƴan ta'adda suka fito suka buɗe wuta ga jerin gwanon motoci, suka datse motoci guda 8 suka kone su kurmus. To akasari maza da ke cikin irin wannan motoci sun tsere, to sai dai mata da yara da kuma wasu ɗalibai akasari mata waɗanda za su je jarabawa duk an kame su, an shiga daji da su, ba dai san adadin ma mutanen da aka kama ba.
Ɗaya daga cikin matafiyan da wannan hali ya ritsa da su ma ya shaida wa muryar Amurka yadda abin ya faru.
Sunana Haruna Abubakar, ɗaya daga cikin wanda wannan iftila'i ya fada muwa. To ƴan banga suka zo suka shiga gaba, ashe suna da yawa, sai da muka fada gaba da motoci uku ne kadai suka samu daman dawowa. A zuwa yanzu da nake wannan magana ba a tantance ko mutane nawa aka kama ba, saboda haka an har fitanan nan ba a kawo ƙarshen ta ba, to garin birnin Gwari zai iya daidaitawa.
Ganin irin hawawar hararen ƴan bindiga da tar hanyar da ake akan hanyar birnin Gwarin da ita sa al'umomin yankin yanke shawarar kauracewa hanyoyin baki daya, kamar da yadda dan masanin birnin Gwari Alhaji Zubair Idris Abdurraub ya tabbatar.
Daga gobe kawai kada ma wanda ya bi wannan hanya daga birnin Gwari zuwa Kaduna har sai an ga an dauki mataki na tabbatar da tsaro a wannan hanya.
Wato kenan za ku kauracewa hanyoyin ne gaba ɗaya ba fitowa?
To gaskiya kauracewa hanyar shi yafi duka jama'a, wato yanzu sai dai su sami wata hanya inda za su bi, an ce hanyar lahiya a bita da shekara.
Gwamnatin jihar Kaduna dai ta tabbatar da faruwar wannan hali na ƴan bindiga a kan hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna, kuma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aluwan ya ce gwamnati na kokari wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro a jihar baki daya.
Tabbas jami'an tsaro sun ruwaito wa gwamnatin jiha abinda ya faru a wannan hanyar, kuma zuwa yanzu da muke wannan maganar jami'an tsaro suna nan suna iya bakin kokarinsu. Matsala na tsaro ba abu ne wadda gwamnati da kuma jami'an tsaro suna bin shi da sanyin jiki ba. Tabbas muna da wannan matsalar, amma ba zama ake ba.
Wasu sun ce suna ganin za su kauracewa hanya saboda yawan abin da ke faruwa.
Babu abin da mutane ba za su iya yi ba, amma ina son in tabbatar maka da cewa jami'an tsaro suna iya bakin kokarinsu, gwamnati ma haka. Akwai wasu bayanai ko wasu dabaru wadda ba zan iya magana a rediyo ba.
Isa Lawal Ikira, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikira, har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Baba Makeri da ƙarshen labaran duniya.
Gajin tsadar kayayyaki ya kai wani matsayi da ba taba ganin irinsa ba a cikin shekaru da dama a nan Amurka. A jiya Talata, shugaba Joe Biden ya gana da Jerome Powell, shugaban babban bankin tarayya, suka tattauna akan kokarin da ake yi na dakile lamarin. A cikin watanni 12 da ke karewa a Afrilu, kididdigan farashin mabukaci wanda ke bin diddigin abinda matsakaitan Amurkawa ke biya don sayan kayayyaki da ayyuka ya karu da kashi 8.3 cikin 100, adadin da ya kasa kadan daga watan da ya gabata, amma har yanzu yana kan mataki da ba taba gani ba a cikin shekaru 40. Wannan batu ne mai muhimmanci ga Biden, wanda jam'iyyarsa ke fuskantar kalubaloli da yawa a lokacin da ake shirin zaben rabin wa'adi a cikin watan Nuwamba. Kuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuni cewa tsadar kayayyakin wata babbar damuwa ce ga masu kada kuri'a a daidai wannan lokacin, kuma tsadar rayuwar na sa farin jinin shugaban kasar na yin kasa. Duk da matsalar lamba na siyasa, Biden ya tunkari tattaunawarsa da Powell cikin takatsantsan, kana baya so a ga yana tsoma baki a cikin harkokin babban bankin kasar, wanda hakan ke nufin bankin ne ke yin aikinsa don kansa. A ƙarshe, tawagar aikin bincike da ceto a ƙasar Nepal a ranar Talata ta gano sauran gawarwaki na mutane 22 da suka mutu a cikin wani hatsarin jirgin sama a yankin Himalaya a ranar Lahadi da ke kan hanyarsa zuwa garin Jomsom. Tawagar ta ɗauko akwatin na'urar sadarwar jirgin daga cikin tarkace. An gano gawar ƙarshe, wani mai magana da yawun sojojin Nepal ya wallafa a shafin Twitter a safiyar jiya Talata. Jirgin na kamfanin Tara Air ya faɗo ne mintuna 20 bayan tashinsa daga Pokhara, wani sanannen wurin yawon bude ido a yammacin Kathmandu, babban birnin Nepal. Ma'aikatan jirgin uku da fasinjoji 19 da suka hada da mahajjatan addinin Hindu su hudu da wasu 'yan kasar Jamus guda biyu su ne ke cikin jirgin da ake kira da Havilland DHC-6 Twin Otter, wanda aka kira a kasar Canada, da suke tafiya a ranar Lahadi ta gabata kafin ya fado a cikin tsaunuka saboda rashin kyawun yanayi. Jami'an kasar Nepal sun faɗa a ranar Litinin din nan cewa ba a tantance musabbabin hadarin ba, ko da yake suna zargi jirgin ya fado ne a cikin tsaunuka bayan sadarwa ta katse tsakanin jirgin da masu kula da zirga-zirgar jiragen sama yayin da yake tafiya a cikin wani yanayi mara kyau a sararin samaniya.
Madalla a gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon jam'iyyar hamayya ta NNPP ta ayyana tsohon gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwaso a matsayin dan takararta ga zaben Najeriya na shekarar 2023. Wannan ya nuna cewa Kwankwaso zai tunkari 'yan takarar manyan jam'iyyu da suka hada da APC mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Ga Hawa Umar dauke da karin bayani.
Tuni wasu jam'iyyu suka gudanar da zaben fidda gwani kamar PDP da ta zaba Atiku Abubakar Lebo ta tsayar da tsohon gwamna Anambra Peter Obi, inda APC za ta yi zabe a Litinin mai zuwa don shirin mika sunayen gwanaye ga hukumar zabe zuwa 9 ga watan Yunin nan. Shugaban jam'iyyar NNPP Farfesa Rufai Ahmad Alkali ya ce sun yi dogon nazari kafin tsayar da Kwankwaso don ya zama daidai da sauran manyan 'yan takara da za su fafata a neman amsar madafin iko.
Ko da ke shi kadai ne tilo da ya sai wannan form na ya zabe, kuma shi ne ya zo dole ne kuma mun bi ka'ida a je da dake su sake zabansa a hakikance cewa ba wai an dauka an dora bane, a'a an zabe shi gonin mu kenan, wanda kuma zai kai sauran wanda suke tsaya neman shugaban kasa ko jam'iyya. Ai aka ce daya ka kwara a yafi yuyuyu dan saboda ba yawan mutane bane, su suwaye ne mutane.
Kwankwaso wanda ya taba zama a PDP da APC ya ce ya san logar dukkan 'yan takara kuma baya shakkar gamuwa da su a ranar zabe.
Da wanda aka fitar din da wanda za a fitar babu wani ba ma a guna ba a Najeriya gabaki. Ba wani abin da za a fito da shi a APC, domin ma babu wanda ma aka tanaza. Duk wani wanda APC za ta tsayar da ma duk wanda ma PDP za ta sake wanda za ta tsayar, duk mutane ne wanda na san su.
Hakanan Rabiu Musa Kwankwaso ya ce NNPP za ta kawo wani tsari da zai kawar da muradin 'yan jari hujja a demokradiyyar Najeriya.
Kudin da za ka ɗiba ka yi amfani da su ka zuba aljihu ko wasu su zuba aljihu, wannan kudin ne ya kamata a yi dukkanin abin da muke cewa za a yi dinnan wannan ba karamin hadari bane a wannan kasa da duk wata kasar da aka kyale mutane suna yin abin da suke so dole ne a yaki mutane waɗanda za su ɗebi kudaden hukuma su ba kansu kuma su ɗebi kudaden jama'a su yi amfani da shi wajen zabe domin haka muka gani musamman a waɗannan shekaru da suka wuce domin yayin da muke zama a gwamnati ko a jama'iyya muna cewa ayi wa jama'a aiki a ɗebi kudin jama'a ayi wa jama'a abin da ya dace wannan shine babban bambanci tsakanin wannan tafiya tamu da duk wanda isan mu da kuma mutane waɗanda suke ba ma ra'ayi ne da su su abin da suke so shine yan jari hujja ne a basu a basu a basu mu kuma abin da muke cewa shine ayi wa jama'a aiki ayi wa jama'a aiki
zuwa yanzu dai akan samu waɗanda basu gamsu da zaben fidda gwani a manyan jam'iyyu ba na kaura zuwa NNPP don samun zarafin takara Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Hawwa Umar Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koryaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin.
Baki mai yanka wuya. Janyewar gwamnan jihar Sokoto Aminu Tambuwal daga takarar shugaban kasa ya sauya fasalin zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP. A jihar Sokoto wata dambarwa ta bulla a jam'iyyar APC bayan zaben fidda gwani na gwamna inda wasu 'yan takara suka ce da saki. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kowa ya sani ne babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP ta gudanar da zaben fidda gwani na shugaban kasa a ƙarshen mako inda aka bayyana tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da cewa shine ya lashe zaben ya kuma kasance dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. To sai dai ana dab da soma jefa ƙuri'a ne ɗaya daga cikin 'yan takara da ke gaba-gaba a zaben wato gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal. Ya ba da sanarwar janyewa daga takarar tare da nuna goyon bayansa ga Atiku Abubakar. Lamarin da masu fashin baki kan lamuran siyasa suke ganin ya sauya alƙiblar zaben, haka kuma ya taimaka ga samun nasarar ta Atiku. A wata zantawa ta keɓance da muryar Amurka, Tambuwal ya bayyana dalilinsa na ɗaukar wannan matakin.
Tuni bisa ga abin da nake hasashe da abin da nake hange, tsakanin shekaran jiya zuwa jiya muka soma shawarwari da wasu daga cikin shugabanni na wannan ƙasa tamu da 'yan siyasa da waɗanda ba sa siyasa akan cewa adibi makomar abin da ake ciki. Da aka yi muna magana kusan dukkanmu da wazirin Adamawa wannan karo da Muhammad Hayatuddin da shi wazirin Ilori Bukola Saraki da ƙauren Bauchi Bala Muhammad da ni kaina na nuna cewa zan je in shawara ga abin da ko zai zama alheri da mun mafita a gare mu. Bisa ga haka kuma shawarwarin da nayi na kuma kallon yadda siyasa take tafiya da yanayinta da buƙatar cewa jam'iyyar mu ta PDP akwai buƙatar haɗin kai, ita kanta ƙasar akwai buƙatar a rage tsanki da kuma rigingimu a cikinta, da na ga cewa ya dace yi wannan da wannan matakin. Bisa ga shawarwarin da nayi da shugabanni da magoya baya da jama'a don samun maslaha, na ƙara da shawara da jama'a da shugabanni da cewa idan za a saukanwa za a saukawa. Shawara ta bayar akan cewa a saukanwa wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar. To bisa ga wannan shine da aka je wurin dandalin taro na faɗi cewa na ba da sanarwa cewa na jaye masa, kuma a yanzu ina kyautata cewa jam'iyyar mu ta PDP mun ƙara samun darasi na abin da ya kamata mu yi na haɗa kanmu da kuma neman jama'a da kuma neman taimakon Ubangiji a kan mu samu wannan zaɓen na shekara 2023.
Wannan mataki na gwamnatin Tambuwal dai ya janyo masa jinjina da yabawa daga 'yan Najeriya daban-daban musamman a kafafen yaɗa labarai da na sada zumunta. ko baya ga yabawa tsarin da aka gudanar da zaben. Tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma babban jigo a jam'iyyar ta PDP Sule Lamido ya ce abinda tambuwal yayi ya nuna cewa kasar Najeriya ce a gaban sa fiye da bukatar sa.
So duk abin da Najeriya shine komai san zuciya, komai fushi, komai wani kabilanci kaza-kaza shine in abin ya zo tika-tika duk to za mu zo za a dakan Najeriya. Maganar bangare, maganar kabilanci, maganar dai duk a karshe. Wannan shine shugabanci, wannan shine jam'iyya, shine haƙƙin ƙasa. Cewa in an zo ƙarshe-ƙarshe to shine wani hukunci a kan ƙasa. To a cikin nan na ga wata ba PDP ba da wannan jirgin kunya ba. Duk rigiyar mu a cikin PDP in ka zo in aka zo ƙarshen abin za mu yi abin da ke da yau shine za mu hukunci a kan 'yan Najeriya a kan maganar Najeriya. Alhamdulillah wannan shine faru. So da kai nake kike aje daga annabawa lafiya kana kuma shi dauko wannan in kalla wanda ya bar shi farko cewa abin ya rike shine muke. Shi fa da shi da farko cewa an yi zaben da yake kowa san har ga Allah daidai aka yi a matsayin tsare-tsare kuma yi shi a bainar jama'a ce kuma ba a yi son zuciya wajen shirye-shirye ba. Ba a yi don kwarar da an yi abin wanda yake ana da ta yi credible, is transparent and is democratic. To wannan ce shaida ta farko cewa duk ɗan PDP ko da yana cikin ciwon rai idan an masa adalci zai faɗi gaskiya.
A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya kuma wata sabuwar baraka ta kunno kai a jam'iyyar APC bayan kammala zaben fidda gwani na 'yan takarar gwamna a jihar wanda aka bayyana tsohon mataimakin gwamnan jihar Ahmad Aliyu da cewa shine ya lashe zaben. To sai dai kuma sauran 'yan takarar mukamin shida sun fito karara suka bayyana cewa ba su aminta da yadda aka gudanar da zaben da ma sakamakonsa ba. Tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar na Sokoto ta tsakiya Kabiru Hali na ɗaya daga cikin masu magana da yawun sauran 'yan takarar ya kuma yi ƙarin haske akan lamarin.
Ai gaskiyar magana Murtala ba zaben hidda gwani ba ne. An dai son rai, an yi ɗauki ɗora, an kuma ci mutuncin Sokoto da mutanen Sokoto domin an hana musu abin da ya kamata su zaɓa wanda suke so. A ce duk Sokoto mutum 1,200 da wani abu wai babu mai iya rubutawa. Kaga an ci mutuncin.
Kana maganar delegate ne.
Kware ko da gaske. Abin da an ka ce wannan lokaci in an zo kowa bai iya rubutu bai wasu a rubuta mishi. Ina tabbata ma waɗanga mutum 1,200 da wani abu aƙalla fiye da mutum 1,100 sun iya rubutawa. Amma aka ce sai sun ba su a rubuta musu. Kaga kenan an ƙara na kasa mutanen Sokoto cewa ba su da ilimi. Ai wancan lokaci an yi ɗauki ɗora irin wannan kuma an zo zaɓen gari duka kana ganin abin da mutane suka yi. Jam'iyyar APC tana da magoya ba a jihar Sokoto kuma tana iya cin zaɓe amma dai saboda rashin ɗan takara wanda al'umma ke so don shi jam'iyyar APC ta wadi. Kuma har yanzu tarihi zai sake maimaita kanshi na jam'iyyar APC ba ta ɗan takara wanda ya kamata za ta koma haɗuwa insha Allah. Yan takara abinda suka ɗauka ba su yadda ba sun yi Allah wadda da wannan zaɓe kuma za mu ɗauki matakin da duk ya kamata mu ɗauka kuma mu bi haƙƙinmu har yadda hali ya yi insha Allah.
To sai dai kuma shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Sokoto Isa Sadiq Acida ya musanta zarge-zargen inda shi ma ya jefa nashi zargi.
Duk ya sanin mu a matsayinmu na shugabannin jam'iyya mun tsaya tsakaninmu da Allah mun kowane ɗan takara. Mun ɗauke shi a matsayin ɗan jam'iyya wanda muka ba haɗin kai ga duk abin da ya nema ba wannan takarar da ya nemi wani abu a gurinmu wanda ba mu yi shi ba.
To amma kusan 'yan takara shida da ke ƙorafi sun yi zargin cewa ba a bayyana musu tabbatattun wakilai masu zaɓe ba wato delegate kuma suna maganin kamar an canja sunayen delegate ɗin haka kuma sun ce an kashe wutar lantarki da gangan a lokacin zaɓen na fidda gwani inda a cikin duhu aka yi yadda aka ga dama.
Gaskiya waɗannan maganganun maganganu ne na waɗanda suka shiga takara suka faɗi zaɓe waɗanda ya kamata ce an bar mu Allah ga dukkan dalilin mura tsakaninmu da Allah ba wani list wanda aka canza na delegate ko aka sauya ko aka yi wani abu. List ɗin nan da aka sani shi ne muka yi mun faɗi da shi sannan ba wani ɗan takara da ya kawo korafi bisa ga list ɗin da aka yi zaɓe da shi na cewa ga wani wanda aka sa wanda ba shi ne wanda aka zaɓo ba a lokacin da aka kansu babu ɗan takara da ya kawo wani. Sannan abin ban mamaki na kamar wani ya ce an kashe wuta ko an yi wani abu a wani lokaci domin lokacin da aka wannan kowa na wuri aka fara zaɓe aka kare zaɓe ba wani lokaci da aka ce an tsaya an yi wata almundahana ko an yi wani abu. Sannan akwai jami'an tsaro wurin da aka gudanar da zaɓen nan har ƙarfe ɗaya na rana ana gudanar da wannan zaɓen ba wani abu da aka yi mai kama da wannan maganganun da aka faɗi.
Muna dab da kammala hada wannan shirin kuma muka sami rahoton wata dambarwa a zaben fidda gwani na dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kano.
An yi zaɓe da farko lafiya kuma yan takara guda kusan 5 ko 6 din yi takara kuma dukkanin su bayan an yi takaran nan gaba ɗayan su kowannen su ya amince da sakamakon zaben da ya fito wanda wakilcin jam'iyya na kwamitin zaɓe daga Abuja suka zo suka gudanar da wannan zaɓe a gaban jami'an tsaro gaban waɗanda duk ya kamata a gabata. Saboda haka magana ta gaskiya ni dai tun da aka ayyana Sadiq Wali a matsayin wanda ya ci zaɓen nan kuma gaba ɗayansu suka fito suka nuna masa goyon baya ban ji wani labari na rashin jin daɗi ko na wani ko na wata matsala ba. Amma idan kana zancen rigimar PDP ne a Kano to ai wannan da daddare rigima ce.
Mai magana da yawun ɗaya daga cikin 'yan takarar da kenan Shehu Yusuf Kura. To amma saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai a tare mu a mako mai zuwa domin jin yadda za ta kaya. Yanzu kama madadin Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma ga wannan sakon.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba ɗaukan bafilata ne ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma.
Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne.
To wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Ihu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka.
To yanzu kuma ga baba da labarai amma fa a takaice.
To Hadiza a ƙarshe, Rasha ta kwace ikon rabin birnin Severodonetsk da ke kudancin Ukraine wanda ke taka muhimmiyar rawa ga yunkurin da Moscow ke yi na kwace yankin Donbas da ke zama cibiyar masana'antu a Ukraine a cewar magajin garin da kuma wani gwamnan yankin suna faɗa a jiya Talata. Gwamnan yankin Luhansk Serhii Gaidai ya faɗa bayan kwanaki da aka gwabza ƙazamin faɗa tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine cewa dakarun na Moscow suna rike da ikon bangare mai yawa na birnin amma ba su kewaye shi ba. A jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya nemi shawara daga Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern bayan harbe-harbe na bayan na Amurka. Amma fadar White House ta ce tana da iyaka akan batun mallakar bindiga ba kamar kawayenta ba. A wata ganawa da suka yi a ofishin shugaban kasa na Oval da Ardern, Biden ya tunasar da ita game da kisan mutane 51 da aka yi a shekarar 2019 a Christchurch a wani harbe-harbe da ke auna musulmi. Zubar da jinin ya sa New Zealand ta haramta bindigogi irin na soja tare da nasarar kafa wani shirin sayar da bindiga.
Thomas Sauraro, ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Baba Makeri da ya tana gabatar da shirin da kuma Jimbi Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau, ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.